إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان هكا إنقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya sake tara mu a galkashin wannan bagire mai tarin albarka a galkashin wannan masallaci Masjidu Aisha a wannan anguwa ta Nuwo Kare domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a yau muna ranar Asabar wanda ya daidai ga 18 ga watan Ramadan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda ya daidai ga 7 ga watan 3 miladiya Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2026 muna cikin suratul mursalat wannan kuma shine darasin mu na biyu a cikin wannan sura mai albarka zamu tashi inda Allah madaukakin sarki yake cewa alam nuhlikil awwalin
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin kadhalika naf'alu bil أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ وَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ
sarki yana cewa alam nuhlikil awwalin Allah ya ce shin yanzu ba mu halaka na farko ba thumma nutbi'uhumul akhirin sannan kuma za mu biyo da na ƙarshe Allah ya ce kadhalika naf'alu bil mujrimin Allah ya ce kamar haka ne muke aikatawa ga masu manya-manyan laifi wailun Allah ya ce matsinaciyar azaba ta tabbata yawma idhin a wannan ranar lil mukaddibina ga masu ƙaryatawa Allah ya ce alam nakhluqukum shin yanzu ba mu halicce ku ba min ma'in mahin daga wasu ruwa wa'anda suke wulaƙantaccen ruwa ne Allah ya ce faja'alnahu fi qararin makin Allah ya ce sai muka sanya wa'annan ruwan fi qararin a cikin matabbaciya makinin wadda take mai aminci ila qadarin ma'lum Allah ya ce zuwa ga wani lokaci wanda yake sananne ne fa qadarna Allah ya ce sai muka kaddara komai fa ni'mal qadiruna madalla da mu masu kaddarawa Allah ya ce wailun Allah ya ce kware na azaba ya tabbata yawma idhin a wannan ranar lil mukaddibina ga masu ƙaryatawa Allah ya ce alam naj'alil arda kifata Allah ya ce shin yanzu ba mu sanya ƙasa ta kasance matattara ce ba ahya'an wa amwata wadda take tattaro masu rai da wanda suke matacci ne waja'alna fiha rawasiya shamikhatin Allah ya ce muka sanya a cikin ƙasa gimshikai na manya-manyan dutsuna wa asqainakum ma'an furata Allah ya ce kuma muka shayar da ruwa wanda yake mai dadi wailun Allah ya ce kware na azaba ya tabbata yawma idhin a wannan ranar lil mukaddibina ga masu ƙaryatawa a wa'annan ayoyi da muka karanta Allah madaukakin sarki yana bayani akan cewa lalle fa alkiyama tana nan tafi kamar yadda ayoyi suka yi bayani a baya to anan sai Allah ya shiga ba da misalin cewa idan dan adam yana tunanin ba za a iya tashin alkiyama ba to yaje ya koma a cikin kissoshi na alqur'ani mai girma za ya ga cewa da yawa Allah ya halaka su idan dai akwai wani mutum wanda a da yana rayuwa a doran kasa amma yanzu Allah madaukakin sarki ya halaka shi to abu ne mai sauki Allah madaukakin sarki ya tada mutane bayan cewa sun riga sun mutu Allah yake cewa haka kuma duk wanda ya kangare shi ma za mu biyo baya mu mushi azaba daidai gwalgwadon iya abin da ya kangare a kansa Allah ya ce to duk masu manya-manya laifuffuka haka nan ne muke mu'amalantar su Allah ya ce idan dan adam yana so ya tabbatar ma kanshi da cewa lalle tashin alkiyama ba komai ne a wajen Allah ba to ya koma ya tuna asalin halittarsa da menene Allah madaukakin sarki ya halicce shi shine Allah yake cewa mun halicci dan adam daga wa'ansu ruwa wa'anda suke ruwa ne wa'anda masu rauni ruwa ne wa'anda wulakantaccen ruwa ne kamar yadda Allah ya faɗa Allah yana cewa to idan dan adam yana so ya tabbatar ma kanshi da tashin alkiyama sai ya gane cewa a halicci mutum ta hanyar ruwa shi yafi wahala da mutum ya mutu a tada shi koko halittar tashi ta farko ita ta yi wahala Allah yake cewa to tabbas mu masu iko ne akan mu tada dan adam Allah ya ce muka daidaita komai a cikin cikin ma'aifiyan mutum wannan ruwa Allah ya ce muka sanya su a cikin matabbatiya wadda take mai aminci ce shine cikin mace Allah ya kaddara kwana 40 ga abinda zaka zama bayan kwana 40 ga abinda zaka zama har lokacin da Allah zai yi umarni ga mala'ika ya busa ma dan adam rai Allah yana cewa kuma haka muka sanya kasa ta kasance ita ce take dokan mutane da wanda suke matacci ne da wanda kuma suke rayuwa a doran kasa ita kasa yanda kasan mace ce mai ciki tana da ciki kuma tana jaye da yaro ɗaya da hannunta to haka kasa take Allah madaukakin sarki ya sa tana dokan wanda ke raye mu kenan wanda kuma ya mutu za a binne shi a cikin ta Allah yana cewa kuma muka sanya manya-manyan duwatsu gimshiki na manya-manyan duwatsu Allah ya ce mu muka sanya shi a cikin wannan kasai inda Allah madaukakin sarki ya ga dama sai ya bari wa'annan duwatsun su zo su halaka mu amma sai Allah ya yi mata turke mai kyau yadda duk abun da aka kafe a cikin kasa akwai wahala kaga an ce wannan abun ya fado yanzu idan ka doka wannan gimshikin na masallaci da yake ya dogara a cikin kasa kana ga muna zamna a ciki amma hankalin mu kwance ba ma tunanin cewa zai iya fado mana sai dai abun da Allah madaukakin sarki ya kaddara to wannan abu ne mai sauki misali ne dan adam Allah madaukakin sarki yake ba dan adam akan cewa shi mai iko ne akan cewa ya tashi alkiyama a lokacin da ya ga dama Allah yana cewa alam nuhlikil awwali Allah yake cewa shin yanzu bamu halaka mutane na farko ba anan zaka ji kamar an zo da siga ta tambaya amma ba tambaya bace akai tambaya ce ake yi dan a tabbatar ma istifham ne takriri kamar yadda malamai suke cewa istifham ne aka zo da shi ala sighatit tamthil aka zo da shi dan a bada misali kuma dan a tabbatar ma mutane cewa lalle Allah madaukakin sarki zai tashi ranar tashin alkiyama Allah yana cewa alam nuhlikil awwalin Allah ya ce shin yanzu ba mu halaka mutane na farko ba wanda suka kasance sun saba ma Allah madaukakin sarki kamar mutanen annabi Nuh da mutanen annabi Ad da mutanen Thamud dukkanin wa'annan mutane ne wa'anda sun saba ma Allah madaukakin sarki amma Allah madaukakin sarki ya halaka su Allah yana cewa wa ka'ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha Allah ya ce nawa ne daga cikin alqaryu daga cikin garuruwa wa'anda suka yi girman kai akan al'amarin ubangijinsu Allah ya ce fa hasabnaha hisaban shadida, Allah ya ce sai muka yi musu hisabi wanda yake mai tsanani ne. Wa azabnaha azaban nukra, Allah ya ce fa dhaqat wa bala amriha wa kana aqibatu amriha khusra, Allah yana cewa nawa nawa ne daga cikin alqaryayu wanda ba su yi imani ba wanda Allah madaukakin sarki ya halaka su. Allah yana cewa wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha fatilka masakinuhum lam tuskam min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnu alwarithin. To Allah madaukakin sarki yana ba mu misali ne akan cewa mutane da yawa da suka saba ma ubangiji Allah madaukakin sarki ya halaka su. Idan dai kuma Allah ya halaka su bayan cewa suna da rayuwa, to abu ne mai sauki kuma Allah madaukakin sarki ya tara mutane domin yayi musu hisabi a ranar tashin alkiyama. Haka Allah madaukakin sarki yana cewa kadzabat qaumu nuhin wa adin wa fir'aunu dhul awtad, Allah yana cewa wa'annan mutanen da mutanen Nuh da mutanen annabi Adam da mutanen da mutanen annabi Ad da mutanen Fir'aun dukkanin su da ashab wal awtad sune mutanen mutanen Shu'aib, ashabul aika sune mutanen Shu'aib. Allah ya ce wa'annan mutanen dukkanin su mun halaka su. Allah ya ce in kullun illa kadzaba ar-rusula fa haqqa iqab, Allah ya ce kowanne daga cikin su ya saba ma Allah madaukakin sarki sai ga alƙawalin mu ya tabbatar masa na azaba na uquba. Mutane na farko wanda Allah madaukakin sarki ya halaka bayan annabi Adam ya shude sune mutanen annabi Nuh. Annabi Nuhu ya yi kira a cikin mutanensa shekara dubu babu shekara hamsin, amma waɗannan mutanen ba su yi imani ba. Bayan ba su yi imani ba, tashin hankalinsu da safe da rana da yamma kowane lokaci yana ma mutanen shi wa'azi, amma ba su yi imani ba. Ƙarshe Allah madaukakin sarki ya halaka su. Allah yana cewa walaqad arsalna nuhan ila qaumihi, Allah ya ce haƙiƙa mun aiko annabi Nuhu zuwa ga mutanen shi. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا, sai ya rayu a cikin su shekara dubu babu shekara 50. Allah ya ce fa akhadhahumu tufan wa hum zalimun, sai Allah madaukakin sarki ya halaka su da ruwan tufana alhali su kuma suna azzalimai. Allah madaukakin sarki yana cewa hada bainahum almawju fa kana min almughraqin, lokacin da azaba ta taho annabi Nuhu yana kiran danshi yana cewa ya kai dana ka zo mu gudu mu tsira ka yi imani. Danshi yake cewa sa'awi ila jabalin yasimuni min alma, danshi yace zan je in hau kan wani dutse shine zai kare ni daga azabar Allah. Annabi Nuhu yake cewa la asima al-yawma min amrillah, babu wani mutum wanda zai tsira daga al'amarin Allah daga azabar Allah idan ta zo, sai dai mutumin da ya kasance ya yi imani. Haka mutane na biyu da Allah madaukakin sarki ya halaka su ne mutanen annabi Hud. Allah madaukakin sarki ya halaka su da iska. Allah yana cewa id arsalna alaihim rihal aqim ma tadaru min shay'in atat alaihi illa ja'alatuhu karami, Allah yana cewa muka aiko musu da wata iska wata guguwa wadda babu wani abu da take tarduwa wannan guguwa sai ta maida shi karami, sai ta maida shi yanda kasan wani rairayi ne, sai ta maida shi abu ne wanda yake tubus, wannan iskan za ta dauke shi domin ta salwantar da shi ta halaka shi. Haka mutane na uku da Allah madaukakin sarki ya halaka su ne mutanen Fir'aun. Annabi Musa yana cewa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya, annabi Musa ya ce ya Allah ka ba Fir'aun da shi da mutanen shi kalkali na rayuwar duniya, liyudillu an sabilika ba dan komai ba saboda su batar da mutane akan hayyaka. Annabi Musa ya ce rabbana tumis ala qulubihim wa shuddud alaihim fala yu'minu hatta raw al'adhab al'alim, yake cewa ya ubangiji a kifar da su saboda su wa'ansu mutane ne wanda ba za su yi imani ba har sai lokacin da azaba ta zo musu. Haka kuma bayan annabi Nuh annabi Musa ya wannan addu'a aka dauki shekaru tukwana, Allah madaukakin sarki ya durmiyar da Fir'auna a cikin ruwa wanda shi ke ruwa ne na halaka. Hatta idza adrakahu al-gharaq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il, lokacin da Fir'auna ya ga halaka ya ga ruwa za su kashe shi sai yake cewa nayi imani billadhi amanat bihi banu isra'il, da wa'anda banu isra'il suka yi imani da shi. Allah ya ce da shi al'ana Allah ce yanzu ne zaka yi imani wa qad asaita qablu alhali gabanin haka ka saba wa kunta minal mufsidina kuma ka kasance a cikin masu banna mutane na hudu wanda Allah madaukakin sarki ya hallaka su sune mutanen annabi salih sune samudawa sune Allah madaukakin sarki ya aiko tsawa wadda daga sama take tsawa ce wadda ta hallaka su sannan mutane na biyar da Allah madaukakin sarki ya hallaka su sune mutanen annabi lut annabi lut yana ce ma mutanen shi atatunar rijala shahwatan min dunin nisa yace yanzu kuna zo ma mazaje dan ku biya bukatar ku min dunin nisa kuma bayan mata yace bal antum qaumun musrifun yace lalle ku wasu mutane ne wa'anda mutane ne masu banna Allah madaukakin sarki ya sabkar musu da mala'iku suka kifar da su kamar yanda ka san ana juye waina idan ana toya ta mutane na shidda da Allah madaukakin sarki ya hallaka sune mutanen annabi shu'aib sune da ake ce mu ashabul aika suka ƙaryata shi sai Allah madaukakin sarki ya sauko musu da azaba ta wulakanci da azaba ta wani yini wanda yini ne wanda yake shi'umtaccen yini ne suna ce ma shu'aib suna ce mushi walawla rahtuka la rajamnaka wa ma anta alaina bi aziz suna ce ma shu'aib kai fa in ba dan yan danginka ba la rajamnaka damun jefe ka damun makarozi wa ma anta alaina bi aziz kuma suka ce mushi lalle kai da tare da mu ba wani mutum bane mai karfi shi yasa a karkashin wannan malamai suka ce idan mutum yana wa'azi ya gaza a takura mushi zai iya amfani da yan familin shi dan mutane su gane cewa shi ma idan an taba shi yana da al'umma bai wanda za ta shugan mushi ga mutanen annabi shu'aib suna cewa walawla rahtuka la rajamnak suna cewa ba dan ba an ce kai ma ba dan kana cikin dangi ba mutane manyan mutane ba dan yan danginka ba suka ce da mun jefe ka to min babu wannan idan ka gaza amma shigantaka kai ma sai kai aro daga cikin irin na maradawa dan a gane cewa kai ma ba kan wallasa bane a karshe dai annabi shu'aib yake ce ma mutanen shi qadiftaraina alallahi kadiban suka ce ko ya dawo ya ba abunda suka zo da shi na ƙarya ko su kashe shi yake cewa qadiftaraina alallahi kadiban yace mun kirkiri ƙarya mun jingina ta ga Allah in udna fi millatikum ba'da idna jana Allahu minha idan muka koma a cikin abinda kuke bauta ma bayan cewa Allah madaukakin sarki ya kubutar da mu daga shi shi yasa idan ana wata tafiya da kai ta addini wata tafiya ta bid'a ko ana tafiya da kai wata tafiya wadda ba ta gaskiya ba ko ana tafiya da kai wata tafiya ta zalunci to kada tsoro ya sa dan adam ya ce zai ci gaba da yin wannan tahiya saboda tsoron wa'anda ake wannan alakar da su yana daga cikin jingina ƙarya da Allah ka san cewa wannan hanya ce ba ta gaskiya ba saboda tsoron wa'ansu kuma ka bari a tabin wannan hanyar da kai annabi shu'aib yake cewa qadiftaraina alallahi kadiban idan dai muka dawo kuma muna bin abinda baya da dalili daga alqur'ani baya da dalili daga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to mun jingina ƙarya mun doki ƙarya mun jingina ta ga Allah annabi shu'aib yake cewa ma yakunu lana an na'uda fiha yace kuma babu abinda za ya samu koma baya babu abinda zai maida ka ka koma kana biyabo ansu bayan ka gane cewa mutane ne wanda suna tahiya ba akan addini ba bayan ka gane cewa mutane ne wanda suna tafiya akan sarrai bayan ka gane cewa mutane ne wanda ba hidimta ma addini bane gaban su hidimta ma kansu da azanki girmama su azanki cika musu aljuhunsu shine yake burge su to bai kamata ga mutumin da ya fahimci gaskiya ba ya dawo yana bibiyar irin waɗannan mutane annabi ibrahim lokacin da ya fahimta cewa baban shi ba akan gaskiya yake ba bai bi shi ba yake cewa ya abaci inni akhafu an yamassaka adhabun minar rahmani fatakuna lishaitani waliya haka yayi ta lallashin baban shi akan cewa wannan abun da kake tafa akan sa to abu ne wanda ba na gaskiya ba kuma ina tsoron wata azaba daga wajen ubangiji na ta same ka kadiba annabi ibrahim baban shi ne fa amma ya kima baban shi kara saboda hanyar da baban shi yake akanta hanya ce wanda ba ita ce ta Allah ba to shi yasa a addinin musulunci ba a kara ba ka yin bid'a saboda kama wani kara ba ka yin wata ibada saboda kama wani kara makara Allah da manzo Allah kadai ake makara idan Allah ya ce ayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar to anan sai mutun yayi kara ya bi amma ba za ka yi kara ba saboda abun gadan gidanku ne ba za ka yi kara ba saboda abun na shehinka ne ba za ka yi kara ba saboda abun na zawiya ko ne ko ko abun na yango ko ne a addinin musulunci babu wani mutum wanda ake makara koda ko uwaye ne Allah yana cewa wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma Allah ce uwayen mutum koda sun yi shayayya da shi akan cewa yayi shirka da Allah akan cewa ya saba ma Allah Allah ce fala tuti'huma kada ka yi musu da'a ilayya marji'ukum jami'an Allah ce dukkaninku a wajena ne za ku dawo to shi yasa addinin musulunci babu wani mutum da ake makara in dai baya da cikakken aya mai tabbatar da abin da yake akan shi ko baya da cikakken hadisi mai nuna cewa ga abin da yake a tattare da shi Allah yana cewa alam nuhlikil awwalin Allah ce shin bamu halaka mutanen farko ba to a ƙarƙashin wannan aya menene yake sa Allah madaukakin sarki ya halaka al'umma wannan abu ne wanda yana da kyau dan adam ya san shi saboda mu kiyaye saboda kar Allah madaukakin sarki ya halaka mu kamar yadda ya halaka al'ummomin da suka wuce abu na farko da yake sa Allah madaukakin sarki ya halaka al'umma shine duk lokacin da al'umma ta dage akan cewa ga wani mutum yayi zalunci amma a hana a tsayar masa da haddi misali a ce ga wani mutum ya ci kudin mutane sai ka je kai magana a sake sa ga wani mutum ya hidda ma wani hannu ko ya kashe wani amma ka je kai magana a sake wannan mutumin saboda dan barcin ku ne ko saboda dan gidan ku ne ko saboda wani abu da ya kama da haka to yana daga cikin abun da yake sa Allah ya halaka al'umma idan ya kasance wannan al'ummai ba ta tsaye da haddi idan mutum wanda ba kowa bane shi yayi laifi sai a kama shi a daure amma wanda yake da shi kowa ne ko ko wanda yake da ya san wa'ansu zai yi da kabalar shi amma ba za a kama shi a rahe ba za a kama mutum da manya-manyan kwayoyi na yaudarar ƙasa amma bayan kwana ɗaya biyu a sake shi za a kama mutum saboda ya saci abara a kama shi a rahe shi yayi wata uku a gidan kaso saboda shi bai san kowa ba to irin wannan hukuncin yana daga cikin abun da yake sa Allah madaukakin sarki ya halaka al'umma saboda Allah da ya tsira duniya shi ya sanya kisasi saboda a zamana lahiya idan mutum yayi zalunci a yi tsaye a kwato zaluncin da yayi ko da ko shi ba dan kowa bane kuma haka idan mutum yayi zalunci a yi tsaye a kwato wannan haƙƙin na mutane ko da ko shi ne dan kowa a gari to idan dai jama'a suna hukunci ba tare da an duba cewa wannan dan mai gari ne ba wannan kuma ba dan kowa bane to wannan Allah madaukakin sarki zai sabtata musu amma da al'ummar da suka kasance ba su yin hukunci wanda ba kowa ba a mai hukunci wanda yake ya san mutane ba za a mai hukunci ba to wannan yana daga cikin abun da yake sa Allah madaukakin sarki ya halaka al'umma hadisi ya tabbata daga Aisha da Allah ta kara tabbata a gare ta take cewa wata mata daga cikin Qurayshawa ta yi sata a lokacin da ta yi sata ana ce mata al-mahzumiyya wannan matai da ta zo ta yi sata sai aka ce to yanzu za a cire mata hannu tunda shaidu ya tabbata a kanta sai aka ce to kuma ga ta ƴan babban gida ce sai aka ce wa zai je ya yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana domin manzo Allah kada ya yanke mata hannu saboda ta yi sata sai aka ce ai babu wanda yake sai tinkarin manzo Allah da wannan hirai sai aka ce amma Usama shi ana iya tura shi ya je ya yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana saboda shi Usama manzo Allah yana san shi sai Usama ya yi ma manzo Allah magana yake cewa wannan matar da ta yi sata ɗan dangin ku ce tana daga cikin kabilar Qurayshawa don haka kada a cire mata hannu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fusata yake cewa atashfa'u fi haddin min hududillah manzo Allah ce yanzu kai Usama kai ne zaka zo ka zanki neman ceto akan wani mutum da Allah ya ce a mai haddi kala kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innama ahlakal ladina qablakum manzo Allah ce abinda ya halaka al'ummomin da suke bayan ku da suka gabace ku annahum kanu idza saraqa fihim ash-sharifu taraku sun kasance idan mutum bai matsayi yayi sata ba za a kama shi a hudda mishi wannan hukuncin ba idan mutum bai matsayi kisan kai ba za a kama shi domin a mai hukunci ba idan mutum mai matsayi ya cin amana ba za a kama shi ba domin a hidda wannan cin amanar da yi ma mutane manzo Allah ce wa idza saraqa fihi mudda'if aqamu alaihi alhad manzo Allah ce amma yana daga cikin abun da ya halaka al'ummomin da suka wuce idan mutumin da mai rauni ne shi mutumin da ba kowa ba yayi laifi za a tsaye a hidda mai haddi manzo Allah yake cewa waymullah manzo Allah ce na rantsa da Allah lau anna fatima binta muhammadin manzo Allah ce da a ce da ya ta fatima za ta yi sata saraqat manzo Allah ce da za ta yi sata laqata'tu yadaha manzo Allah ce wallahi da na cire mata hannu saboda a gudu a tsira tare to amma kana ga yanzu wannan abu ne wanda muke tumudumu a ciki mutum ne za ya ta'addanci ya sa adda ya sare wani amma kai ka je kai magana saboda kuke da mulki ko saboda kana da fada a ji ka sa a saki wannan mutumin to duk mutumin da ya haka yayi babban laifi shi a karan kansa kuma yayi jawo mu al'umma laifin da zai sa Allah madaukakin sarki yayi mata azaba irin wannan ba laifi bane wanda idan mutum yayi shi shi kadai ya shafa laifi ne wanda idan al'umma sun bari ana irin wannan laifi ne wanda yana sa Allah madaukakin sarki ya halakar da al'umma ko kaga ashe dole sai mun kiyaye ana ba gatanci bane mutum yayi ta'addanci ka je kai tsaye ka sa baki a sake sa koda ko dan uwanka ne manzo Allah yana cewa ansur aha ka zaliman aw mazluman manzo Allah yake cewa ka taimaki dan uwanka shine aka zalunta ko shine yayi zalunci idan shine yayi zalunci ku yi tsaye sai ya mai da abin da ya zalunci da shi idan shine aka zalunta ku yi masa tsaye sai an hiddo haƙin sa an basa yana daga cikin abu na bi wanda yake halakar da al'umma shine ruwa da hana zakka da kuma hana mabayin Allah haƙinsa wannan abubuwan guda uku suna daga cikin kaso na bi masu hana Allah masu sa Allah madaukakin sarki yayi ma al'umma azaba lokacin da aka kasance al'umma kowa ya zamanto kankamo kowa ya zamanto yana kukan babu kowa ya zamanto tashi yake kokarin ta hishe shi to wannan yana daga cikin abun da yake sa al'umma Allah yi mata azaba abu na biyu al'ummar da ba ta hidda zakka Allah ya baka dukiya baka hidda zakka kuma aka barka kattahi kana harakokinka shi yasa wannan haƙƙi ne na hukuma ta sa ido ga dukkanin mutumin da yake da dukiya lokaci zuwa lokaci ba wai fatanta kadai ake zuwa amsa ba ba wai zuwa za a alika ma takarda a shago ba sai ka kawo lanhu sai ka kawo haƙƙin gwamnati wannan ba shine Allah ya ce gwamnati ta sa ido akan shi ba abinda Allah ya ce gwamnati ta sa ido akan shi shine mutumin da yake da dukiya gwamnati ta sa ido ta gani cewa wannan duke idan shekara ta kewayo in dai ana juyawa da ita ya kamata a zo a hidda ma wannan dukiyar zakka wannan shine abinda ya kamata al'umma ta sa ido akan shi ba wai fatanta ta banza da huyi ba kuma wannan ne idan da hukuma za ta ce yau duk wanda bai bada fatanta ba ya tahi ya sha Allah ba zai mana komai ba amma idan hukuma ta yi shiru akan ba a hidda zakka to idan Allah madaukakin sarki ya tashi halakar da mu kowa ne zai shi babu dadi shi yasa ba alqunutu kadai za mu dage muna yi tayi ba idan za mu yi ta alqunutu Allah madaukakin sarki ba zai kalle mu da idan rahama ba dole akwai wasu abubuwa sai an dawo an gyara su ko ana so ko ba a so in dai gyaran ake so amma kuma in dai ba gyaran ake so ba to sai ayi abin da aka ga dama amma in dai gyara ake so dole sai an dawo an sa haƙi akan wannan abubuwan abu na bi wanda yake sa Allah madaukakin sarki ya halakar da al'umma shine hana haƙin mutumin da yayi maka zuha manzo Allah yana cewa duk mutumin da ya maka wahala ka ba sa haƙin shi kamun zuhar shi ta bushe daga jikinsa amma a yau za mu ɗauki lebara ya fito tun da safe ya wuni yana aiki a ƙi ba shi haƙƙinsa za a ɗauki mushe ya yi wata biyu ya yi wata uku a ƙi ba su haƙƙinsa za a ɗauki ma'aikaci ya yi wata biyu ya yi wata uku yana jira ba a ba su haƙƙinsa ba wani ya yi wata shidda to wannan yana daga cikin abin da zai sa Allah ya sauƙaƙa mana dole hukuma sai ta dawo tana sa ido a wannan dole ya zamanto a ce komai an mai farashi lebara idan ka ɗauke shi daga safe zuwa lokaci kaza za ka ba shi kaza kuma idan baka ba shi wannan haƙƙin ba ya zamana akwai inda za ya kai ka domin ya je a amshi wannan haƙƙin nasa a yau gashi ana ta proje ana ta ma'aikatu kala-kala amma gwamnati ta ƙi sa ido a wajen kwato haƙƙin ma'aikatan da suke aiki a ƙarƙashin wannan ma'aikatan. Da ka ji cewa wani an doke shi aiki sai da shekara 2, shekara 3 da rana tsaka sai a ce sheka an kore ka, kuma babu inda za ya kai ƙara. Wani kuma za a doke shi aiki yayi wata 3 yana yi, a kibasa haƙƙinsa, amma radda yayi lacci na kwana 1 ko na kwana 2 za a cewa baka lafiya dan haka mun sallame ka. To indai muna so Allah madaukakin sarki ya tausaya mana, dole sai mun kula da haƙƙin mai zuha wanda yayi aiki domin a basa haƙƙinsa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ittaqul dhul, manzo Allah yana cewa ku ji tsoron zalunci, fa innal dhulma dhulumatun yawmal qiyama, manzo Allah yake cewa lalle zalunci duhwai ne a gobe ranar tashin alkiyama. Manzo Allah ya ce wattaqushuha, manzo Allah ya ce na hore ku da ahirdinku da yin ruwa, manzo Allah ya ce na hane ku da yin ruwa, fa innahu ahlaka man kana qablakum, manzo Allah ya ce ruwa ita ce abinda ya halaka mutanen da suka gabace ku, hamalahum ala an safaku dima'ahum, manzo Allah ya ce ruwa ita ce ta kai mutane sun kai suna zubda jinanan mutane, wastahallu maharimahum, manzo Allah ya ce ruwa ita ce ta sa mutane suna halalta farshin da ba nasu ba. Saboda ruwa sai an kawo ma amarya sai yaran unguwa su dira unguwa su ce su za su fara lalata da ita. Ruwa ita ke sa fajirci da duk abubuwan da ka sani ana fama da su a rayuwa. Ruwa ita ke sa a tare ka, a soka ma wuka, a kashe ka saboda salular dala 30. Ruwa ita ke sa a salular shiga 3. Ruwa ita ke sa a tare ka, a kashe ka saboda tsohon motan da ba zai shiga 50 ba. Ruwa ita za ta sa a dira gidanka da kai da ɗiyanka da matarka duka a kashe ku, ko duka a muku illa saboda a ɗauki ɗan abun da bai taka karaya karya na dukiya ba. To duk abubuwan da ka ji ƙasashenmu da ƙasashen waje suna fama da shi na rashin tsaro, to ruwa yana daga cikin abun da ya sa Allah yake sharabtan mutane da wannan. Wannan magana ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ba za ta tashi ba. Manzo Allah yana cewa yana daga cikin abun da ya halaka al'ummomin da suka gabace ku sun kasance suna yin ruwa. Wanda mutumin da ya kwana da yunwa ba ya da inda zai kwanta, ba ya da inda zai ci, bai da inda zai sha, idan bai lafiya ba ya da inda za a mai magani, kuma mutane suna ta hawan kattan motoci da su da ɗiyansu. Sai ya ga to shi me ya zo yi duniya, bari ya koma ga hanya ya tare hanya, duk wanda ya zo ya yi garkuwa da shi kuma dole a ɗauki kuɗi a tura masa. Amma da a ce muna tallafa ma juna, muna taimaka ma junanmu, wannan matsalolin babu yadda za a yi su faru daga cikinmu. Ko da sun faru to ba kamar dai yadda mu muke fama da su ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa iyyakum washuh, manzo Allah ya ce na hane ku da yin ruwa, fa innama halaka man kana qablakum bishuh, manzo Allah yana cewa an halaka al'ummar da suka gabace mu da ruwa, amarahum bil bukhl fa bakhalu, yana cewa shaydan ya umarce su da su yi ruwa sai suka yi ruwa, wa amarahum bil fujuri fa fajaru, manzo Allah yana cewa shaydan ya hore su da su zanki yin fajirci, shaydan ya hore su da su zanki yin ta'addanci sai suka koma suna yin ta'addanci. To dole indai muna so Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙa mana, dole sai mun zanki taimaka mu junanmu. Abu na biyu, dole sai hukuma ta sa ido ga mutane masu dukiya su zanki hidda zakka. Abu na uku, dole sai hukuma ta sa ido akan duk wani mutumin da yake aiki, mutumin da yake aiki karkashin office ne, mutumin da yake aiki karkashin hukuma ne, mutumin da yake aiki labor ne, mutumin da yake aiki karkashin wata society ne, dole sai hukuma ta sa ido akan biyan shi haƙƙin shi. Zaka samu wani ya bude company amma yariya da rana tsaka ya ce na rufe kamfani, kuma ba wai ya ba, tunda idan ka rufe kamfani a ka'ida dole akwai dukiyar da za ka ɗauka ka ba waɗanda suke aiki ƙarƙashinka saboda su ji su samu aikin da za su yi. To shi ba ma wannan dukiyar ba haƙƙinsu za ya ba su, suna bin shi bashi na shekara 1, suna bin shi bashi na shekara 2, suna bin shi bashi na wata 6, kuma ya zo ya rufe kamfanin ba tare da ya biya su haƙƙinsu ba, balle ya ba su abun da yake na wajibi ne a kan shi. Kuma sai a kawo ido a zira a kyale wannan abun ya tafi haka nan, kuma sai a dawo a masallatai ana cewa a ta qiyamul layl, a dawo a masallatai a ta cewa a ta alqunut. To wannan alqunutun ba za ta wuce bakunanmu ba, kuma ba za ta wuce makogoranmu ba, dole sai an dawo an gyara abubuwan da su ne Allah ya ce a gyara. malaman usul suna da wata magana da suke yi anan suna cewa man hurimal usul hurimal wusul, duk mutumin da aka haramta masa abinda yake shine gimshiki to ba za ya kai inda yake so ba. To mu ginshikin mu mun haramta ma kanmu wannan gimshikin, dole ne Allah madaukakin sarki ya zanki sa barazana a tattare da mu, dole ne Allah madaukakin sarki ya jarabce mu da dukkanin matsalolin da muke fama da su, saboda akwai abubuwan da alƙawari ne na Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari in dai ana taba su to Allah sai ya halakar da al'umma. To kuma wa'annan abubuwan da kake gani dukkanin su babu abin da mu ba mu tabawa, wani abin laifin mu ne mu a karan kanmu na ƴan ƙasa, wani abin kuma laifin shugabannin mu. Yana daga cikin abu na uku wanda yake sa Allah madaukakin sarki ya halaka al'umma shine kutse a harkar addini. Zaka samu cewa kowa ya zama malam, kowa a masa tambaya ba da amsa, to yana daga cikin abun da ya halaka al'ummomin da suka wuce. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yawan tambaya ga annabawa, zaka ji an ce malam wane ya ne abu kaza yake, ai na shi malam wane ya ce kaza to shi ya ne magana shi take, a wane ma ya ce kaza to shi ya ne magana shi take, da wane da wane da wane sun ce kaza kaza to magana wa za a doka kuma magana wa za a bari. Sai kashi mutum ya ce ni na ma rude saboda ban san fatawar mi zan doka ba. To kutse yana daga cikin a cikin addini, yana daga cikin abun da yake sa Allah madaukakin sarki ya halaka al'umma. Wannan yazo ya aza tubalan shi yace shi dan gala kato ne kuma a bishi, wannan yazo ya aza tubalan shi yace shi dan izala ne a bishi, wannan yazo ya aza tubalan shi yace shi dan bid'a ne a bishi, wannan yazo ya aza tubalan shi yace shi dan shi'a ne kuma a bishi. To wannan abubuwan yana daga cikin abun da yake sa kutse a cikin addini, yana daga cikin abun da yake sa Allah ya halaka al'umma. Hadisi ya tabbata daga Abu Huraira dalla ta kara tabbata a gare shi, yake cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musu huduba, sai manzo Allah yake cewa ya ayyuhan nas, manzo Allah yake cewa ya ku taron mutane, qad furida alaikumul hajj fa hujju, manzo Allah yace Allah ya farlanta muku hajji dan haka ku je ku yi hajji. Fa qala rajulun a fi kulli amin ya rasulullah, sai wani mutum ya tashi yace ya rasulullah kowace shekara ce za mu yi hajji, manzo Allah yayi shiru. Sai da maimaita wannan tambayar tashi so uku, sai manzo Allah yake cewa daruni ma taraktukum, manzo Allah yace ku tsaya daidai abinda nace ku yi, law qultu na'am la wajabat wa la mastata'tu, kana ta tambaya a kowace shekara, manzo Allah yace da na ce eh da hajji ta zama wajibi ga kowane mai imani kuma duk kowace shekara, manzo Allah yace wa la mastata'tu kuma da mutane ba su iyawa, manzo Allah yake cewa inna ma ahlaka man kana qablakum kathrata su'alihim, manzo Allah yana cewa yana daga cikin abun da ya halaka al'ummomin da suka gabace mu yawan tambaya akan annabawansu, wahtilafihim ala anbiya'ihim, da saba ma annabawansu da suke yi, manzo Allah yana cewa fa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tu, manzo Allah yace idan na umarce ku da wani abu ku zo ma wannan al'amarin daidai abun da kuke iyawa, wa idza nahaytum an shay'in fajtanibu, manzo Allah yake cewa idan na hana ku akan wani abu to ku guji wannan abu. To mu yanzu ba ma yawan tambaya ake yi ba, a kutse ake ma abu, kowa zai ma kanshi fatawa koko duk wanda aka tambaya zai bada fatawa yadda ya ga dama. Yanzu idan muka yi da azumi, rigimar da za ta fara, rigimar da za ta fara cin karo mai tace rigimar sallah, wannan yace sai ya gani, wannan yace kaza, wannan yace kaza, to irin wa'annan abubuwan yana daga cikin abun da yake sa Allah ya halakar da al'umma. Idan muka kare sallah yanzu, yana daga cikin fitinar da za ta fara cin karo mu sittu shawwal, wani yace maka ai ko da shawwal ya wuce in kai Allah zai karba, mutane su ta tawili a ta tawili. To wannan kutsan a cikin addini yana daga cikin abun da yake sa Allah madaukakin sarki ya halaka, ya halaka al'umma. Manzo Allah yana cewa wahtilafihim ala anbiya'ihim, da saba ma malamai da ake yi, malamai gwamnati ya doke su yace, gwamnati ya doke su yace ku yi kaza, sun yi aikin amma kuma zaka ji wani ya fito yace shi bai yarda da su ba, to wannan yana daga cikin abun da yake sa al'umma Allah madaukakin sarki ya halaka ta. Abu na uku koko abu na hudu da yake sa Allah madaukakin sarki ya halaka al'umma shine biyar abubuwa waɗanda suke da kamanceceniya a cikin alqur'ani mai girma, abubuwa wa'anda suna kamanceceniya da a cikin alqur'ani mai girma. To kaga wannan dole sai dai a bar malamai su ne za su bayanin wannan abu. Idan kowa kuma yace zai wannan abu, to yana daga cikin abubuwan da za su hallakar da al'umma. Allah yana cewa fa ammal ladina fi qulubihim zayghun, Allah ce wa'anda a cikin zukatansu akwai ruɗu, akwai munafici a cikin zukatansu, fayattabi'una ma tashabaha minhu, sai su zanki bibiya daga cikin alqur'ani ayoyi wa'anda suka yi kama da juna, wa'anda kai a karamcin iliminka idan ka karanta zaka ga cewa kamar sun ci karo da juna, amma ba su ci karo da juna ba, kawai kai dai karamcin iliminka ne yasa baka gano ina ayoyin suka sa gaba ba. Allah ya ce to wa'anda a cikin zukatansu akwai rauni, sai su zanki ban irin wa'annan ayoyin wa'anda suna so su shige a cikin junansu. Allah yana cewa amma wa'anda suke da zurfi a cikin imani sai su ce mun yi imani, wannan kuma daga wajen Ubangijinmu yake. Abdullahi ibn Umar Allah ta kara tabbata a gare shi wata rana yake cewa na yi sabko wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, na tafi wajen manzo Allah sai manzo Allah ya ji wasu mutane guda biyu suna ta rikici akan wata aya, wannan yace ai ma'anar ta kaza, wannan yace ai ma'anar ta kaza, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito kuma ana ganin alamun bacin rai a huskan shi. Manzo Allah yake cewa inna ma halaka man kana qablakum bi ikhtilafihim fil kitab, manzo Allah yana cewa yana daga cikin abunda yasa aka hallaka al'ummomin da suka gabace mu sabanin su a cikin alqur'ani mai girma, wannan yace kaza zai yi, wannan yace kaza zai yi, wannan yace kaza zai yi, kuma an bar kowa yana abunda ya ga dama saboda mu kasa ce wadda laik ce. To wannan yana daga cikin abunda zai sa Allah madaukakin sarki ya jarabce mu da abunda mu ba musu. In Allah ya tashi babu ruwan shi da kasa laik ce, ba dai ku kuka bada dama ba wasu sayir siyi da abu cewa su ɗan shi'a ne, kuka ba su dama to a tafi, ba dai ku kuka yarda ba wa an ga su ce su da Qur'ani za su aiki, ku ɗan layika ko to ku tai ku yi, shi ma Allah madaukakin sarki sai ya yi abin da ya ga dama. Don haka dole Allah ya jarabce mu da yunwa, dole Allah ya jarabce mu da rashin tsaro, dole Allah ya jarabce mu da shuwagabanni wanda ba su da tausayi, dole Allah ya jarabce mu da karamcin kuɗi a tsakaninmu, saboda akwai wasu abubuwa da mun bar su muna ganin ba rikice. Yau in ka kirkiro sabo aqida laik ce ka je kai kayan ka babu mai hana ka, to shi ma Allah madaukakin sarki ba zai hana mu ba, amma kuma za mu ga abin da ba mu kamna a rayuwa. Yana daga cikin abu na biyar wanda yake sa Allah madaukakin sarki ya hallaka al'umma shine al-ghuluw fi din, wuce iyaka a cikin addinin musulunci. Menene wuce iyaka? Yana daga cikin wuce iyaka kawai ku zo ku sa lasifika ku je musaffaza ku, ku hana yan unguwa kwana, ku hana makwabta kwana, ku hana jarirai kwana, ku cuta ma kowa a unguwa wai da sunan ku karatun alqur'ani kuke, wannan babu wanda ya sanya ku, kuma wannan wuce iyaka ne a cikin addini. To alghulu yana daga cikin abun da yake sa Allah madaukakin sarki ya hallaka mutane a cikin addini. Kowa inda Allah madaukakin sarki ya aje mutane yace ayi wannan, to kowa ya tsaya ana, amma idan aka samu wasu suna wucewa su ce su ba za su yarda ba, kuma a kalle su a kyale su din su tai a haka nan din, to Allah madaukakin sarki sai ya jarabci al'umma da abunda kuma ba za su ji dadi ba idan a jarabce su da su. Ibnu Abbas hadisi ya tabbata daga gare shi yake cewa wata rana suna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya nuna masa wani kare yace miƙo mun wannan kara, da manzo Allah ya nuna masa wani kare yace miƙo mana wannan kara, shi kuma da ya tashi sai tattaro kararuwa da yawa sai ya miƙa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Da ya miƙo ma manzo Allah sai manzo Allah yake cewa bi mithli haulai, manzo Allah yana cewa ni ga abun da na ce ka bayani, amma ka tattaro abubuwa ka miƙo mini, manzo Allah yake cewa iyyakum wal ghuluw fi din, manzo Allah yake cewa na hore ku da wuce iyaka a cikin addinin musulunci, fa inna ma ahlaka man kana qablakum bil ghuluw fi din, yake cewa an hallaka al'ummar da suka gabace ku saboda wuce iyaka da gona da iri da suke yi a cikin addini. Shine kuma a ba kowa dama kowa ya kasance malamin kansa ne, koko a ba mutum dama ba a san ina ya karatu ba, su wane ne malamansa, kawai a ba shi dama ya bude masallaci ya zo ya sa ɗayan mutane gaba ya gaya musu abin da ya ga dama kuma su zanki bin shi. to wannan yana daga cikin al-ghuluw fi din. Ibn Taymiya a cikin littafin sa Majmu'ul Fatawa yake cewa hadha amun fi jami' anwa'il ghulu, yake cewa idan aka ce al-ghulu ba wai ana nahin da shi ba wani abu guda, yake cewa dukkanin abin da yake wuce iyaka ne fil i'tiqad wal a'mal, daga cikin abin da yake aqida ne, daga cikin abin da yake aiki ne, yake cewa to duk mutumin da ya wuce iyaka a ƙarƙashin wannan to yana daga cikin abin da yake sa Allah madaukakin sarki ya halakar da al'umma. Yake cewa wal ghuluw mujawazatil hadd bi an yuzada fi madhhi shay'in aw dhammihi ala ma yastahiqu, yake cewa wuce iyaka shine a zanki yaba wani abu da abin da bai kamata a yaba sa da shi ba. Misali zaka yaba shehunka, babu wanda ya hana ka yaba shehunka, ka ce shehi na malami ne, yana da zurfi a cikin hadisi, yana da zurfi a cikin alqur'ani, yayi karatu kaza yayi karatu kaza, duk ba a hana ka ba, amma ka dauki matsayin annabi ka ba shehinka, wannan wuce iyaka ne a cikin addini, kuma yana daga cikin abin da yake sa Allah ya halaka al'umma. Haka ka dauki matsayin annabi ka ba Allah madaukaki, ka dauki matsayin Allah ka ba annabi, yana daga cikin abin da yake wuce iyaka ne a cikin addini. Ko ka dauko matsayi abin da Allah ne yake yi ka ce manzo Allah yana iya yin shi, ko abin da Allah ne yake yi ka ce wani mutum ya san wannan abu. Misali Allah ya ce shi kadai ya san gaibu, sai ka ce manzo Allah ma ya sani, shehi na ma ya sani, kuma wai har mutum ya haula sabika yana gayin cewa shi ma ya san gaibu, ko idan ki gayin cewa shi ma yanzu yayi wusuli ya kai matsayin Allah. To irin waɗannan abubuwan suna nan sun banzo a cikinmu, kuma suna daga cikin abubuwa waɗanda suke sa Allah madaukakin sarki ya halaka mutane. Yana daga cikin abu na shidda wanda yake sa Allah madaukakin sarki ya halaka al'umma shine rigengento a wajen neman duniya, da wuce iyaka a wajen neman duniya, da kuma san yi ma juna guri da abun duniya. To wannan yana daga cikin abun da yake sa Allah madaukakin sarki ya halaka al'umma. Allah ya umarce mu da mu zanki rigengento a cikin abun da yake alkhairi ne. Allah yana cewa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, Allah ya ce ku zanki yin gaugawa zuwa ga wata gafara daga wajen ubangijinku. Allah yana cewa ulaika yusari'una fil khairati, wa'annan suna rigengento a cikin ayyuka na alkhairi. In ba cikin aiki na alkhairi ba, babu inda Allah ya ce mu zanki rigengento da junanmu. Allah bai ce mu zanki rigengento ba saboda shago na yafi na wani yawa. Allah bai ce mu zanki rigengento ba saboda in huwa na kiliyan. Allah bai ce mu zanki rigengento ba saboda wani ya so mota iri kaza, ni ma dole in so wadda ta hida ko in so irinta, ko ko wani ya yi bene iri kaza, ni ma dole in yi irin shi ko in yi wanda ya fisa. To irin wannan yana daga cikin abun da yake sa Allah madaukakin sarki ya halakar da al'umma. Manzo Allah yana cewa mal faqru akhsha alaykum, manzo Allah yana cewa ba wai talauci bane yake guje ma wannan al'umma, walakin akhsha an tubsata lakum ad-dunya, manzo Allah yake cewa abinda nake gudu ga al'umma ta shine kada a zo a shimfida mana duniya. Manzo Allah yake cewa fatunafisuha kama tanafasuha, sai ku zanki rigengento a wajen samun duniya kamar yadda al'ummomin da suka gabace ku suke da rigengento a wajen tara duniya. Manzo Allah yake cewa watuhlikakum kama ahlakatuhum, manzo Allah yake cewa sai wannan rigengentan na neman duniya ido arhe sai ya halaka ku kamar yadda ya halaka al'ummomin da suka wuce suka gabace ku. Yana daga cikin abu na bakwai wanda yake sa Allah madaukakin sarki ya halaka al'umma shine yaduwar banna a doran ƙasa. Yana daga cikin abun da yake sa Allah ya halakar da al'umma. Idan aka ce yaduwar banna shine mutum ya zo ya talla shirkashi a gidan radio, mutum ya zo ya talla shirkashi a gidan tele, mutum ya zo ya talla maganin shi a bainar jama'a tsakanin yara waɗanda ba su balaga ba, yana gayin waɗansu maganganu waɗanda ba su da daɗi, kuma yara su ɗoka a kai su har da ce, kuma kowa ya zara ido, sarki ya zara ido, gubernar ya zara ido, komisar ya zara ido, shugabanni sun zara ido. Amma idan motan ka bai da takarda kuma sai a kama ka, da za a ce kowa ya hau motan shi babu takarda, Allah ba zai kama mu. Amma a bar masu banna suna yaɗa banna a titi kuma a kyare su, wannan yana daga cikin abun da yake sa Allah madaukakin sarki ya halakar da al'umma. Mutum ya zo a gidan tele ya yada shirkan shi wanda ma bai san menene shirka ba wanda ma bata sani ba tana gidan mijin ta zamne yazo ya tallata maganin mallake miji ta she ta saya kuma a rubuta lamba lambar salula a kalkashi kuma mutane suna kallo kuma an bar wannan wannan bannaci yada bannaci a cikin addini koko wani yayi wani aiki na batsa kawai ka doka ka dora a stacinka koko shi mutun yayi aikin na batsa ya dora da kansa wannan duka yana daga cikin yada banna kuma yana daga cikin abun da yake sa Allah madaukakin sarki ya halaka al'umma Allah yana cewa kul ara'aytum in ataakum adhabullahi baghtatan aw jahratan hal yuhlaku illa alqawmudh dhalim Allah yana cewa shin wai kun sakankance kun bar kowa ya abun da ya ga dama kowa ya da banna Allah ce kuna tunanin idan azaba ta zo akwai wani mutum wanda za ya shani Allah madaukakin sarki yana cewa wacce ku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa Annabi Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah yana cewa ku ji tsoron wata musiba wadda in ta zo ba za ta shahi mutanen da suka yi zalunci bane su kadai an bar shi ya tallata shirka shi a tele an bar wannan ya tallata wiwun shi inda ya ga dama an bar wannan ya tallata kwayar shi an bar wannan ya tallata alfashar shi to Allah ya ce idan fitina ta tashi zuwa ba wai wanda ya tallaba bane kadai dukkanin mu ne kowa zai ji a jikin sa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abun da Ummu Salma dan Allah ta kara tabbata a gare ta take cewa idza zaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'adhabin min indi tana cewa manzo Allah yana cewa idan al'umma suka yi sake saban Allah ya mamaye su ta ko'ina saban Allah ya mamaye su ta ko'ina manzo Allah ya ce to ammahumum bi'adhabin min indi shi ma Allah sai ya mamaye su daga wata azaba daga wajen shi idan ka lura kuma yanzu sabo ya mamaye mu ta ko ina babu lungun da ba a saba ma Allah babu lungun da ba a tallar saban Allah kuma an zara ido an kyale to kame hannayen masu banna yana daga cikin abun da zai sa Allah ya tausaya mana amma duk dokar da ake sanyawa a yanzu a sa doka akan kaza a sa doka akan kaza a sa doka akan kaza babu doka a ce a sa doka akan zakka a ce a sa doka akan gidajen rawa a ce a sa doka akan gidajen batanci a ce a sa doka akan masu tallata duk abun da bai dace ba akan kafa ta sadarwa duka babu doka akan wannan kuma so muke Allah madaukakin sarki ya tausaya mana kuma so muke Allah madaukakin sarki ya jibance mu Allah mai tausayi ne duk da halayen mu Allah yana tausaya mana saboda in ba dan albarkacin wannan alqur'anin da ake karantawa ba in ba dan albarkacin wannan qiyaaqi wannan alqunutin da ake yi ba da duk abin da muke tunane da abin ya wuce haka nan amma idan muna so Allah madaukakin sarki ya ƙara shukuncin lamarin mu idan muna so Allah madaukakin sarki ya ƙara tausaya mana to wa'annan abubuwa da muka gayyi guda bakwai abubuwa ne wanda malamai sun zana da yawa amma dai mun zana guda bakwai saboda su ne abubuwan da suka muke ganin sun dan yawa a cikin mutane to dole hukuma sai ta sa ido akan wa'annan abubuwa wa'azi kadai ba shine zai sa wa'annan abubuwan su dace su tsaya ba amma sa ido na hukuma yana daga cikin abun da zai sa abubuwan nan su rage idan kuma suka rage sai Allah madaukakin sarki ya tausaya mana da tausayawarsa idan kuma ba mu yi wannan ba sai Allah madaukakin sarki shi ma ya yi mana abin da ya ga dama duk mutumin da kake ga ko a ce duk kasar da kaga koko duk kasa da kaga ana saba ma Allah a ciki to kowace kasa akwai iya ukuban da Allah madaukakin sarki yake musu babu wani mutum saban Allah yana tasiri har a mutum shi a karan kansa idan dai mutum yana saba ma Allah to akwai wata ukuba da Allah yake yi masa wanda shi ya sani ko bai sani ba wannan hukuma za a iya sanya ta a abun hawan shi za a iya sanya ta a dan shi za a iya sanya ta a matar shi za a iya sanya ta a duke shi za a iya sanya ta a makwabtansa su fitine shi to babu mutumin da za ya saba ma Allah madaukakin sarki kuma ya sha Allah yana cewa fa kullan akhadna bi zambihi Allah ya ce kowa mun kama shi da daidai gwalgwadan laifin da yake yi to haka in gari ne ya taru yana saba ma Allah akwai daidai gwalgwadan hukumar da Allah madaukakin sarki zai ma mutanen wannan garin kuma mu a karan kanmu mun tabbatar da cewa wallahi Allah yana yi mana hukuma saboda duk abubuwan da muka sani abubuwa ne wa'anda sun sauya kuma kada ka sama ranka wai suwana ne da suka hawo mulki ko suwana ne dan ba sunan ko su a'a laihikan mu ne suke bibiyan mu abinda muka aikata ne abinda na aikata ne da abinda ka aikata da abinda danka ya aikata da abinda shugabanni suka aikata to dole sai kowa ya dawo ya gyara ni in gyara kai ka gyara shugabanni su gyara to sai Allah madaukakin sarki ya tausaya mana ya dube mu da idan rahama muna roƙo Allah madaukakin sarki ya tausaya mana anan kuma lokacin mu ya kawo abinda muka karanta na daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.